Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Bayan matakan tsaro cikin tsauri a zauren doka, janadai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar baɗi ga ban zaman hadakar Majalisar Dokokin Najeriya, kimanin sama da naira triliyan 10. Masana gidaddiga da ilimin siyasar tattalin arziki sun ce ba girin-girin ba wai ta yi mai, ma'ana dai ta fuskar aiwatar da kasafin kudin shekarun da suka gabata. Kurum salam maganar dan Hausa ne da yakan ce me jiya ma ta yi ballantana yau. Tsohon kansila Dattijo Kabiru shugaba ya ce akwai izina da darasin ɗauka game da aikin wakilan Majalisar Dokokin ƙasar nan ta fuskar yin aikin ƙwarai da sauki amanar wakilci maimakon wawure kuɗaɗen ayyukan mazaɓu da barin talakawa cikin akuba. Daga dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Uwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bayar dama. Rana dai Bahaushe kan ce ba ta ƙarya wai sai dai uwar diya ta ji kunya. Yanzu haka dai tuni alƙawari ya cika. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar baɗi ga ban zaman haɗaka na Majalisun Dokokin ƙasar nan, inda shugaban ya ce gwamnati na son kashe aƙalla fiye da naira triliyan 10 a shekarar mai kamawa ta 2020. Shugaba Buhari gabanin fara gabatar da kasafin dai rahotanni sun ce sai da ya fara ba da haƙuri game da yadda muryarsa take, inda ya ce za a ji muryar ta sa wani iri ya game da sanyi ne sakamakon aiki da yake yi tukuru. Shugaban dai ya gabatar da wannan kunshin kasafin kuɗi ne a gaban dimbin masu ruwa da tsaki da suke da nasaba da wakilcin al'ummar Najeriya, ma'ana shugabancin majalisar da dukkanin mambobinta, gwamnonin jihohin ƙasar nan, mambobi na majalisar zartarwa da kuma shugabannin jam'iyyar APC mai mulki da dai makamantansu. Kuma jawabin shugaban ƙasar ya fayyace kididdigar kuɗaɗe da gwamnatin suke fatan kashewa a kowane bangare da ya shafi sha'anin gudanar da mulki, inda kasafin ma'aikatu ya zama jigon manyan kuɗaɗe da suka shafi mulkin na yau da kullum. Tunda dai ma'aikatar ayyuka da gidaje an rawaito za ta fi samun kaso mafi tsoka, inda za a kashe naira miliyan 262. Mai biyawa wannan ma'aikata kuwa ita ce sufuri, wadda za a kashe naira miliyan 123, sai hukumar ilimi a matakin farko UBEC da aka warewa naira miliyan 112, a yayin da ma'aikatar tsaro za ta lashe kimanin naira miliyan 100. Sauran muhimman ma'aikatu da suka shafi al'umma kai tsaye sun hada da ma'aikatar aikin gona ta Malam Sabana Nono, wadda aka ware mata naira miliyan 83, sai albarkatun ruwa da aka warewa naira miliyan 82, ita kuwa ma'aikatar ilimi abinda ta samu shine naira miliyan 48, sai lafiya da za ta ci naira miliyan 46, a yayin da hukumar Raya Arewa maso gabashin kasar nan za ta lashe naira miliyan 38. Wannan dai kusan ana iya cewa su ne ma'aikatan da suka fi shafar al'umma kai tsaye musamman shiyar Arewa. Kuma tasirin mulkin ya dogara da irin rawar da za su taka, ko da dai akwai bangarorin da ake jin cewa gwamnatin bata yi kyan kai ba, wato dai kuɗin da aka warewa bangaren yayi kaɗan. Daga cikin bangarorin da masu tsinkaye yake ganin an gaza akwai ilimi da lafiya, waɗanda ake ganin abin da aka ware musu kwata-kwata bai saje da halin da al'ummar ƙasar nan ke ciki ba, haka zalika bai saje da muradin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, musamman ta fuskar yaɗuwar jahilci a ƙasa irin tamu, wadda aka haƙaƙa cewa yana da nasaba da halin taɓarɓarewa wani tsaro da ake gani a bangarori daban-daban na wannan ƙasa.
Idan ka kalli shi kasafin kuɗin, na dai farko majalisa ta tabbatar da cewa za a koma abin da ake cewa January-December budget cycle, ya zamanto duk sabuwar shekara za a fara da sabon kasafin kuɗi. Sannan ka kalli jawaban da shugaban ƙasa ya faɗi cewa an tanaji kuɗi kimanin ko fiye da naira triliyan 2 wanda za a biya bashi. To abin sha'awa a nan wajen, in ka tsaya ka kalla tsai, za ka ga fiye da kaso 70 na bashin da za a biya na cikin gida ne. Kaga in an biya bashi a cikin gida, 'yan kwangila za su samu kuɗaɗe, ayyukan yi za su bunƙasa walwala da jin daɗi a fuskokin al'ummar Najeriya. Sannan idan ka kalli shi kansa yadda 'yan majalisa ɗin suka tabbatar wa shugaban ƙasa cewa za su tsaya su dukkanin gyare-gyaren da ya kamata a yi domin Najeriya ta ci gaba, shi ma in mun kalla abin ayaba ne. Amma idan ka dawo ka kalli ita Najeriya duk tun daga zuwan shi mai girma shugaban ƙasa. In ka kalli kasafin kuɗin sa na shekara ta 2016 da 17 da 18 har izuwa yanzu, zaka ga cewa mafi yawanci muna yin kasafin kuɗin da ba zai yi a cin masa ba. In ka kalli yanayin tattalin arzikin Najeriya da abubuwan da suke kai da kawo, shi kansa man ba ma iya hako miliyan 2, to kuma mun ce za mu hako miliyan 2 har da dugo. A dai takeice dan uwa Rano, idan muka yi wa wannan kasafin kuɗin kallo na tsanaki, za mu iya cewa sassa daban-daban da ke da alaka da ci gaban tattalin arzikin Najeriya, gwamnati ba ta tanadin da ya kamata ba. Ilimi kaso 26 yake bukata, in ka dauka yanzu za ga kasa da kaso 5 aka bashi. Lafiya tana neman kaso 15, ita ma in ka lissafa kasa da kaso 5. Harkar noma tana neman kaso 10, ita ma in ka lissafa kasa da kaso 5.
To amma idan an tsinci kai a irin wannan, daktar baka jin cewa aiki ne ko kuma alhaki na majalisa ta sabunta ta ciro can ta gesa anan?
To gaskiya ita majalisa abin da ya kamata ta tsaya ta gyare-gyare. Na farko ta rage yawan kuɗin man da za a hako, a rage shi farashin nasa da aka sa ya koma 50 maimakon 55. Sannan ilimi a tabbatar da an bashi kaso 25. Lafiya, noma, kowanne a saka mai abin da ya kamata. In ba a yi wannan ba, koda sun yi gaggawa an sa hannu, to magana gaskiya 'yan Najeriya kada su sa rai da cewa wannan kasafin kuɗin zai kawo wani abu da zai bunƙasa rayuwarsu.
Malam Abdulsalam Muhammad Kani kenan, masanin tattalin arziki a kwalejin Sa'ada Tarimi da ke Kano. Haka zalika a bangare guda, shi ma matakin gwamnatin na rage talauci bai kai ga ma'aunin zahirin matsalar da ta dabaibaye dan Najeriya ba, tunda dai a yanzu an yi ittifaqin babu kasar da ta kai Najeriya yawan matalauta a fadin duniya. Kuma shi ma talaucin da shi ake amfani bayan jahilci a kago matsalar tsaro da za ta hana mutane rayuwa cikin salama. Ko da yake dai domin cimma dukkanin burin da gwamnatin sa ta sa a gaba game da waɗannan fannoni da suka shafi al'umma, shugaba Muhammadu Buhari ya ce akwai buƙatar dole a ƙara haraji domin samun kuɗaɗen da za su jibanci rayuwar talaka, abinda wasu yake masa kallon baibai cewar babu wani sauki da zai samarwa talakan illa kunci da radadin talauci da yake ciki. Ko da kasafin kuɗin shekarun baya ma dai yana ci gaba da samun tsokacin masana da wasu suke ganin yawan biliyoyin kuɗaɗen da ake antaya masa tamkar taron tsintsiya ne da bata yin sharar da ake buƙata. Tunda dai aiwatar da shi yana zama wani batu da ke gagarar kundila. Honorable Amanan Lahi Ahmad Muhammad ya ce waiwaye kan iya abubuwan da suka faru a baya zai baka hasken cewa ta gina ne bata shiga ba, tunda shugaban gwamnatin da kansa ya yarda akwai talauci, kuma arzikin kasar yana hannun wasu tsararren mutane, sa'annan kuma gwamnatin sa bata daukar matakan samawa talaka sauki wajen aiwatar da kasafin kamar yadda ake ambata shi a baki.
Kuma duk inda aka ce yau waɗansu tsararru su suke juya akalar tattalin arziki kuma suka mamaye arzikin kasar nan, to fa ƙasa ta shiga musiba. Shi yasa kaga a yanzu mu ne muka fi kowa yawan matalauta ko talauci a duniya. Na biyunsu mun fi kowa yara wanda ba sa zuwa makaranta. Na ukunsu mun fi kowa yawan wanda suke mutuwa wurin haihuwa. Na huɗunsu mun fi kowa yawan masu diabetes yanzu a duniya.
Amma ina alakar shi wannan abubuwa da ka faɗa da kuma musamman shi aiwatar da abin da ake ambata ba a cikin kunshin kasafin kuɗi?
To ai misali, kasafin kuɗi guda biyu ne. Akwai abin da ake cewa recurrent expenditure na aiki yau da kullum, akwai abin da ake cewa capital expenditure, manyan ayyuka kenan. Saboda haka in ka duba recurrent expenditure tun daga 1999 zuwa yau da muke zancen nan da kai, kullum karuwa take, ba ta saba raguwa ba. Kuma kullum capital expenditure shi kuma yana wuri daya baya karuwa. Kuma in ka duba ba a taba implementing shi manyan ayyuka ba, ba a taba implementing kashi 40 cikin 100 ba a cikin sa. Shi yasa misali in ka dauko aiki guda daya, misali na gidan wuta, bari dauko maka example na kudandan yau shekara 10 ba a gama shi ba. Yau in ka dauko akwai ayyuka wanda kusan sun kai shekara 10, 15, 20 ba a gama su ba. Amma yanzu in ka dauko maganar recurrent expenditure din nan, zaka ga ba a daina sayo gwamna mota ba, ba a daina sayo minista mota ba, minista bai daina yawo ba, shugaban kasa bai daina yawo ba, mataimakin shugaban kasa bai daina yawo ba. Duk abin da aka ce recurrent expenditure tana nan, ba abin da ya ragu. Saboda haka shi zaka ga baki daya yanzu in ka duba mutum miliyan 200 su suke bauta mutum 2000 dan uwa.
Idan har waɗannan matsalolin an yarda suna ci gaba da faruwa, kenan ina makomar Najeriya?
Na farko, kamar yadda shugaban ƙasa da kansa ya zo yanzu ya admitin ana cikin matsi da kuma tsananin talauci, tattalin arzikinmu a turance sun maida shi abin da ake ce oligolistic economy. Oligolistic economy shi ne tsirarin mutane tare da tsirarin ma'aikatan gwamnati ko kuma wanda suke da madafin iko, su suke juya tattalin arzikin. To wannan abin da yake yake faruwa kenan. In ka dau bangaren telecommunications cartel ne, in ka dau bangaren mai cartel ne, in ka dau bangaren banki wato wadansu tsararru ne su suke da tamini mai zai a wannan bangare. Amma kar ka manta a shekara 20 dan uwa ba a gyara matatan mai guda daya ba, ba a yi maka sabuwa ba. Nan makotan mu Niger a shekara 2 sun yi matatan mai. Yanzu jiya in ka duba Mozambique abinda za ta yi da iskar gas ɗinta za ta zuba jari na dala biliyan 33. Ka duba duk waɗannan karaban kasashe ne da kananan al'umma a cikin su. Amma kai kana da population a yau na mutum miliyan 200 kuma petrol ɗin da kake takama da shi ko kuma crude oil ya fara zama kaya a duniya, kowa yana da shi. Yanzu misali a shekara 20 ɗin nan ba a yi maka megawatts wuta 5,000 ba. Yanzu Egypt a shekara 3 sun yi 10,000 megawatts. A shekara 3 ta yi maka matatan mai yana tace ganga miliyan 350. Amma kai duk a shekarun nan shi za ka ga a'a talauci ta ya zai rabu da kai, saboda me? Ambashiri ta rani. Babu wani economic vision da aka kawo da shi. Arziki ne in yazo yana sama baya sakuwa ƙasa. Minista ɗan kwangila, ɗan majalisar tarayya ɗan kwangila, senator ɗan kwangila, banda waɗancan makudan allowances da suke ta samu. In aka zo kuma ayyukan nan baki ɗaya arzikin ƙasa, an ka duba kwangilolin ƙasar nan 95 kashi 100 Turawa ake ba da Chinese da Kwara da India. To ta arziki zai yalwata cikin ƙasar nan? Ba zai yiwu ba.
Honorable Amanal Lahi Ahmad Muhammad kenan, guda cikin masu tsinkaye kan siyasar tattalin arziki a Najeriya. Mu koma kallon ayyukan wakilan majalisar ta fuskar abin da ya shafi kudaden da ake sanya musu ta fuskar gudanar da ayyukan su duk shekara, da ma kuma abin da ya shafi kudaden ayyukan mazabu da ake ce constituency projects, da shi ma ake sanya shi duk shekara cikin kunshin kasafin domin yiwa jama'ar da suke wakilta ayyuka. Wannan dai zance ne mai fadi cike da zargin badakala, wadda tushenta shine tushe wato fadin mai daukar hankali, wanda a baya wasu suka ya kauce ka'ida. Shi kansa wannan lamari dai yana da alakar kai tsaye da kudaden da aka ce su kansu ƴan majalisar za su lashe cikin wannan kunshin kasafin kuɗi, da ma wanda suka saba lashewa a shekarun baya a matsayin tsarin gudanar da ayyukan su, inda shugaban ƙasa Buhari ya ce a wannan shekara za su kashe naira miliyan 125. Dattijo Kabiru shugaba kofar na isa dai yana ganin iya binciken da aka fara yi kwanakin baya, wanda ya bankado ƴan majalisun da suka yi sama da fadin miliyoyin kudaden ayyukan mazabu, aya ce da ya kamata ta zama na ga sabbin wakilan majalisar na wannan lokaci.
Har yanzu akwai wanda aka mai wanda ƴan adawa suna gani sun hau dukiyar al'umma, sun yi aiki a tsarin aiki na tsumbure, wani kuɗi wani bashi, wanda da karshe ana zargin su wasu ma sun ci kuɗaɗe wanda ya kamata a ce an hukunta su, aka kyale su, amma ga suna cin gwamnati. Saboda haka ina kira ga sababbin ministoci, kalubale a gare ku. Idan aka fitar da kuɗi kamar yadda Buhari yake son ya gama lafiya harkar mulki, yanzu ga kuɗaɗe na an fara ba da naira biliyan 600 domin a aiwatar da aikin da zai haska al'umma cewa lalle za ta san canje zani.
Ma a baya da kake cewa wasu ministoci sun ci kuɗi kamar da wadawai waɗanda suka ci kuɗi.
Yanzu kamar nawa da ya ci kuɗin yanzu ba ga
yana.
Kowa sun fasho lana ne, amma akwai inda yake kurakuran wanda ana zargin sa ya ci kuɗi, amma ya dawo kuma an rage masa nauyi domin kada ya kuma yi ci gaba da wannan abubuwan, kuma yanzu ya yadda ya gano kuma zai aiki nagari.
Nan gwamnatin naku tana kitso da kwarkwata.
A to ai dole ne tunda shi dan adam ne, ba za ka tabbatar da cewa duk abin da kake tsammani sai wani ya bar.
Me isa a baya kuke kalubalantar gwamnatin da baya take gudanar da mulki na cewa bata iya ba tana yin abin da ba daidai ba?
To ai tama abin da yasa yawa kaya ne ya mutuwa, mace ya amana ne suke mutuwa, amma yanzu tunda tanka diya ake ana rerewa, ya tanka diya rerewa ya yaddada su. Kuma ina kira ga ƴan majalisar tarayya waɗanda suka sauka, wanda da wasu sun koma, akwai kalubale a tsakanin ku, domin kuwa ƴan majalisar nan yanzu EFCC da ICPC sun tabbatar da ana neman kuɗi naira biliyan 900 tara fa ake nema hannun su.
Na me
sun yi batun da ba ka constituency project da aka ba su ana kalubalantar sai sun dawo da su? Saboda haka ku sababbin ƴan majalisa
mu ku aikace aikace
ba ai ba wanda da aka tsure ne, ina ga maka tsaya ku hada kafafuwan ku, ku tabbatar da cewa abin da ƴan uwan ku suka yi na kurakurai kada ku aiwatar. Idan kuka aiwatar to kun tunci talaka, kun tunci Buhari, kun tunci Najeriya. Kira ga
mato idan kana fadar haka wani ba zai ce kamar akwai laifin sakaci na bangaren zartuna gani duk ana irin wannan kuma amma ana kau da kai.
To a'a ba haka bane, zartawa suna bakin kokon su, amma abin da zaka nuna mun shine cewa dan me idan mutun ya ci kudin talaka ya ci gwamnati, gwamnati ba za ta hukunta shi, faɗi sunan sa ta buga a jarida ta hukunta shi a kotu, a kama shi da red hand a tabbatar da an hukunta kansa. Shi rashin wannan shi yasa kowa ya samu dama yake diban kudin gwamnati yake ya ce banza.
Dattijo Alhaji Kabiru shugaba kofar na isa dan siyasa a Kano. A ta su kansu mabiya da ke yi wa gwamnatin APC fatan alheri irin su Ibrahim Ahmad Umar, ina ganin cewa matakin gwamnatin akwai gyara game da irin kuɗin da ta warewa fannin ilimi, tunda dai shi ne ƙashin bayan cigaban kowace al'umma. A da haka ne ya ce yanzu nauyi ne da ya rataye a wuyan ƴan majalisa su yi aikin sabunta kuɗaɗen domin mayar da su fannin da zai fi amfanar al'umma.
wannan hayaniya da yake faruwa yau a kashe wani gobe a kashe wannan wannan isa bom ya kashe kansa ba za ka taba ji a kudu suna yi ba musamman bangaren Yarbawa waɗanda sun yadda da koda faskare za su yi ko dako dan su zai shiga jami'a mai kyau da matakin primary zai makaranta mai kyau babu mutumin da zaka je ka tarar da ya zama na yayi degree ko yana aiki ya je ya dauki makami ko ya yi suicide attack ya kashe kansa ko shakka babu ba mu da inda ya fice Najeriya a Najeriya kuma ba mu da inda ya fice arewa lalle ina kira da ƴan majalisu ko mai girma shugaban kasa lalle ya sake kokari ya kula dukkan kuɗin nan da ake kashe a bangaren tsaro a yadda na fahimta ba za su yi amfani sosai ba idan ba ba talaka ilimi ba domin ilimi shine garkuwa shi yake sa mutumin da ya fito daga gidan kara yazo ya zama mutumin da yake birni ne mafari
yanzu a matakin tarayya kana so ka ce ka raina kokarin da ita gwamnatin tarayya take yi akan
shari'a ba wai na raina ba a matsayina na dan kasa duk da ka san ni masoyin shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ne shawara ce wacce ya kamata na bayar dukkan irin wannan abubuwa da yake faruwa a kasar nan na rintse da Allah rashin ilimi ne bari na baka misali ba wani developed country da zaka je kaga an ba mutum ilimi ya zama na cewa well educated yazo ya dauki bomb ya kashe kansa ko kuma ya rika fada tsakanin dan uwa da dan uwa ba tare da wani hujja ba lallai ilimi dukkan shugabannin da ka gani mai girma shugaban kasa kyauta yayi karatu mai girma gwamnatin jihar Kano kyauta yayi ilimi dukkan wani shugaba da zaka gani a Najeriya kyauta yayi ilimi a lokacin da su sardauna suke mai to lallai idan har ana so Najeriya ta dore ci gaba da ganin kiman wajen turawa da sauran kasashen duniya lallai a baya ilimi muhimmanci akan dukkan wani sector domin koda bangaren lafiya da zaka je ka karanta MBBS a jami'a ilimi shi ya kai ka da ilimin aka samu wannan lallai ina kira da mai girma shugaban kasa lallai ya kula ya manta da maganar wani ba mu ce kar a kashe kuɗi a tsaro ba amma na rintse da Allah Khalid idan ana ba mutane ilimi irin wannan abubuwan da yake faruwa musamman a arewacin kasar nan ba za ka ga yana faruwa ba wannan kuɗi da aka ba bangaren ilimi 48 billion
biliyan 48
biliyan 48 lallai ne ya zama wajibi idan har wakiltar talaka kuke idan har kuna so kasar nan ta gyaru a daina irin wannan crisis din da yake faruwa daga cikin wani ministry da aka tura kuɗi da yawa lallai ne tunda doka ta ba ku dama ku dawo da kuɗin bangaren ilimi domin mu huta akan irin wannan abubuwan da yake faruwa talaka za su yi muku addu'a lallai kuma za ku tabbata shugaba ni nagari ba magana siyasa muke ba ko wani party
Excellency Ibrahim Ahmad Umar guda cikin matasan ƴan siyasa a jihar Kano yanzu zamu dawo kanan domin duba halin da sha'anin mulki ke ciki musamman kan halin da haskaka jihar ke ciki wanda wasu daga cikin masu hamayya ke cewa tun da dadewa daman gwamnatin ta gaza ta wannan fuska shi yasa a ƙarshe ta fito karara lafazinta da ayyukanta cikin gazawar kasa ci gaba da wannan aiki na haska fitilun kan tituna
inda ka zagaya a jihar Kano da daddare za ga gari baki kirin wanda jagora Imamu Konko ya tafi ya bar Kano yayi beautifying dinta an yi ayyukan raye kasa an saka fitilu wanda sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero wata rana ya dawo daga tafiya yace da ya jo Kano sai da ya gane cewar Kano ya shigo tun daga sama saboda ya ga Kano yake fadar kamar a Saudi Arabia yake lokacin saboda hasken da Kano tai amma yanzu an dakile wannan abin alkhairin an dawo da hannun agogo baya kaga ba za mu lamunci irin wannan
karba uzurin da gwamnatin ta bayar na cewa ana aikace ne
babu wannan maganar ga aiki ko aika ga abinda aka fara maimakon ka rubanya shi ka inganta shi ya tabbata ana cin moriyar wannan abin amma ka ki ka dora ka dauko wani sabon aikin kaga ba shi ake da bukata bayan haka na gani an jiwoji jan gidan sarki ana wani fashe ana liki ana face
bayan ga wannan kawata cikin binnan
ina gaya maka fafitilin titin nan suna da matukar muhimmanci wanda tana da jibi da harkar tsaro idan ka taho kilomita 10 zaka iya ganin me yake gabanka kuma me yake bayanka hakan yana da alaka da tsaro akan titinan mu amma yanzu hakan ya sa masu kwacen waya sun dawo kan titina zaka ga cewar garin baki kirin muddin gwamna baya gari to ba a kunna fitila a jihar Kano wasu fitilun ma mu muna kyautata zaton cewar da gangan ake kashe kwayakwayen saboda kar a kunna su su ja mai da haka in har da gaske ake kishin kanan to wannan abin ya kamata hankalin mai saran ka baya koma garna ai dama tun daga farko ake kunna wani wajen kaga an kunna can ba a kunna ba can yau a kunna sai ji ba a kunna haka ake yi to yanzu ko tunda aka ce an dauki kujeran nan an kwata an basu to gashi nan yanzu sun mike kafa lalaci sai abin da ya karu duk da dai ba mu mamaki ba tunda mun kula da fitilin titi yana cewa miliyan 200 ake kashewa to miliyan 200 shin tayi muku yawa ba za ku iya ci gaba da biya bane ba Allah ya ji kan Imamu Konko saboda dan ya mutu ba shin da wanda ya kirkira aiki da wanda ya ci gaba da inganta aikin waye kamata a fiye ba shi wancan shi ya kirkira ya samar da shi ya maintaining abubuwan ake yi shekara 4 amma ku daga zuwan kun kasa ci gaba da raya abin da kuka gada
Matashi Bashir sanata mai kishin konkwasiya da aman hamayyar gyara kayanka. To amma a yayin da yake wannan lafazi, shi kuwa shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa jiyo shi muka yi yana ƙara fito da ribar da talakawa za su samu dalilin ci gaba da mulkin gwamna Abdullahi Umar Ganduje a mataki na gaba.
Farko dai ba zancen zulumi tsakanin karyowar gwamnati zuwa gwamnati. Abu duk aikace-aikacen alheri da aka dauko zai zamana kawai continuous a ci gaba da yi, domin daman shi ya dauko wanda ma ya gada yana ci gaba da yin su ba zai tsaya ba. Sannan na biyu, wannan free education din da aka tabbatar da shi a jihar Kano, kuma dole ƴaƴan talakawa na birni da na ƙauyuka sun zamana sun samu gata kuɗin makaranta da yake hana yaran mu zuwa makaranta. Yau ta tabbata ba ko kwandalarka zaka je kai ilimi a jihar Kano kyauta, kuma a baka uniform a ci da kai. Sannan idan ka ƙara ɗaukowa wannan tituna na 5 kilometer biyar-biyar musamman na ƙauyuka, akwai ma'aikata ta RAM wanda mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje kirkira, wanda za a je a tabbatar dukkan titunan da suke hada al'umma gari da gari za a je a yi su a tabbatar ba matsala domin jin dadin al'ummar jihar Kano.
Idan har waɗannan ayyuka da kake faɗa riba ce da talakawan za su samu, me yasa har yanzu aka ji shiru ake kalubalantar ma gwamnatin tako ta ki tai kwamishinoni?
Abin da zai burge kai baka sha'awa duk mutumin da yake hanyar nan ta sabon titi zai ga yama yanda aka kawo motoci, ana ta gwada basira ta injiniyarin, ana fidda hanyar ruwa sabanin baya da ake cewa idan an yi damuna ruwa yana cika wannan gadar. Yau an zo an daura ana gyara wannan hanyar domin jin dadin talakawan da suke bin wannan hanyar. Sannan idan ka duba irin fitulu da ake bada suke a jihar Kano, yau idan ka duba don kwana hudu an kashe su, kuma an yi sanarwa domin gyara ake ta yi, so ake a tabbatar da su na zamani. Ka je ga gine-gine
da man fitulun gabaki ɗayan su gyara ake duk sun lalace
gaba daya, gyara su ake yi domin su ake a zamanin.
To ai an ga kafin a fara kashewar waɗansu duk lafiyar su kalau kawai kunna su ne ba ai.
Shine nake gaya ma, sai da aka yi sanarwa aka dakatar aka kashe su, domin ka je hanyar gidan sarki irin samfur din da aka yi a State Road kowane titi irin su za zo yi.
Anya ba an bar jaki ne ana dukan teki ba gona?
Na babu ko daya. Sannan ka dauko wannan asibitoci da mai girma Kadumul Islam ya ce zai yi a wannan zone din namu guda hudu ko ina.
Matashi Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum a jihar Kano. Cin kuwa daga karamar hukumar Warawa, bakuncin kamarar Naziru Salisu muka karba da yawun shugabancin kungiyar dalibai na yankin dauke da sakon koken su game da yadda masu mulkin su ke kasa jibantar lamuran su, musamman kan biyan kuɗin hayar gidajen dalibai waɗanda ke karatu a makarantu daban-daban na jihar nan.
Matsaloli da kungiyar dalibai take ciki da ma karan kansu su dalibai na karamar hukumar Warawa. Akwai makarantu da dama da muke da su, Higher Institute kamar Sa'adatu Rimi College of Education, Bayero University da Legal, wanda suna da matsaloli kwarai da gaske na dakunan kwana.
Kuna makarantun ne suke da matsalar gurin kwana ko kuma daliban ku yan karamar hukumar Warawa?
Su karan kansu gidajen ne muke da matsalar su. Na farko, ba mu da gidaje standard wanda karamar hukuma ta saya wa dalibai wanda suke kwana a cikin su. Karamar hukuma tana biyan haya, wanda dan majalisar jaha mai wakiltar karamar hukumar Warawa Honorable Labaran Abdul Madari shine yake bamu gudunmuwa wajen biyan waɗannan gidaje idan wa'adi ya kare ko shekaru sun kare.
Ki wannan hali suke ciki su dalibai?
Gaskiya dalibai suna cikin halin ni ya sakamakon wannan dalibai gaba daya kimanin 700 da wani abu da suke yin makaranta. Akwai matsaloli. Na farko shine su karan kansu karamar hukumar Warawa dalibai ba su da gidaje ko da guda daya standard wanda za a ce na karamar hukuma ne wanda ta saya musu domin su zauna, illa sai dai a biya haya wanda da kyar ake biya, amma mai girma dan majalisar mu na jaha yana kokari kwarai da gaske saboda shi yake bada gudunmuwa
ta karamar hukuma shugabanci. Ba wani arawa da yake taka domin ya ga magance wannan matsalar gudun kwanan dalibai.
Gaskiya shugaban karamar hukumar Warawa mun je office mun same shi har sau biyu zuwa uku, amma dai yayi mana alƙawari kuma insha Allah muna sa rai zai cika mana, amma muna ƙara shi ma kawo kukan mu a gare shi. Allah ya sa ya duba kukan mu domin ya share wa daliban karamar hukumar
tarayya.
Dan majalisar mu na tarayya Honorable Mustafa Baladawaki, gaskiya mun samu PA din sa mana mun kai masa takaddun mu, amma kuma har yanzu gaskiya babu wani labari cikakke dangane da shi.
Kamarar Naziru Salisu kenan, sanata a kungiyar dalibai yan asalin karamar hukumar Warawa. A yankin kananan hukumomin Sumela da Takai kuwa, idan ba amanta ba, har yanzu ana ci gaba da musayar yawo a game da sahihin wakilin yankin a majalisar tarayya da ma tsarin hidimtawa al'umma kenan da kowane jagora yayi shura akai ko kuma dai sabanin haka. Inda cikin kalaman Dauda Garba Okocha muka ji yana fayyace nagartar Honorable Shamsuddin tare da kalubalantar abokin birminsa na siyasa wato Siraja Kanawa.
kuma wannan dan majalisa honorable Shamsuddin Bello Dambazo irinsa ake so jajirtattu wanda za su tashi a majalisa su kawo musha ba kudi yazo nema ba yazo ya taimaki al'umar kananan hukumomin takai da su maila ne kamar yadda naji wani can yana cewa wai shi za a rantsar da shi a laraban nan da ta gabata wai shi Siraja Kanawa to yanzu gashi laraba ta huce ba a rantsar da shi ba yace in ba a rantsar da shi ba sai dai in wani abu ya same shi to mu ba za mu so wani abu ya same ka ba mun san Allah ne yake ba da mulki kuma shine yake hanawa saboda haka wannan shari'ar ma mu bata dame mu ba tsakanin mu da kai shi Shamsuddin Bello Dambazo mutum ne mai alheri ya kawo mana abubuwa a karamar hukumar takai da Sumaila musamman iftilakin ruwa da isami al'umma Sumaila da takai ya kawo shinkafa buhu 300 suminti buhu 600 ya kawo buhun masara buhu 600 da atafofi da sauran abubuwa ga kwanan rufi bandir 300 a yanzu haka ni ne chairman na community na Shamsuddin Bello Dambazo ina da coffin din kayan kuma yana hanuna duk wayanda za a rabawa a karamar hukumar ta kai list din su complete tun daga hukumar gari zuwa langome abin da yake karamar hukumar ta kai kacaka kuma da sannu za mu raba wannan kaya ba da jimawa ba mu ci gaba da bawa Shamsuddin Bello Dambazo hadin kai domin kun tabbatar da me ceto mana yanci ne a karamar hukumar Sumaila ta kai
Madashi Dauda Garba Okocha shugaban kwamitin aikin gayya na gidan Honorable Shamsuddin Dambazo a yankin Takai da Sumaila.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango dake jagorantar shirin da dukkanin abokan aiki Salisu Bufayo, Khalid Shatima da Adam Suleiman, Ibrahim Isahak dan uwar no da na gabatar rike cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.